أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبو دو غوديا سبحانه ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake hada mu a wannan yammaci na Laraba 15 ga watan Ramadan a shekara ta 1434 wanda yake daidai da 24 ga watan 7 a shekara ta 2013 kuma kamar da muka ji mana ya karanta mana قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الآية أما كافن تتونا وأكن ما أنون ونن آية كما لدى مالا السعدية كومنا زامج وستنبيوي كما سنن نتكى أبين دمكي القوري أكن سا وسئم مسألو لي دسكيدا ألاك أدى مسألة سكي ودى إن شاء الله زي زمان daga ita din mun gama da wannan matsala din sauran abubuwan da suke zuwa gaba dama diddade ba lalle mu iya gama wannan ayoyin a yau ba guda biyu amma dai zamu yi gurgurdan abin da zai yi insha Allah. Wannan yana cewa mana menene hukuncin wanda suke cewa je ki gidanku sai bayan kwanaki sai su je su gidan su matar. To shi iya abin da ya faɗa kenan, ban san me yake zo kuma ya faɗa ba. Haka yace menene hukuncin wanda suke cewa je ki gidanku sai bayan kwanaki sai su je su gidan su matar. Akwai buƙatar ya sake rubutowa ya bayyana me yake nufi. Wannan kuma yana cewa menene hukuncin mazan da suke dukan matansu sannan kuma su sake su. To wannan haramun ne in ba a dalili na ladabtarwa wanda ya zo a lafazin Qur'ani wanda Allah maɗauki ya bayyana ba, amma an haka kawai don nufin mutum ya saki matarsa kuma sannan kafin sakin kuma ya bi ta da duka, bai kamata a ce an haɗa da duka kuma da saki ba. Wannan ba a yi rabuwa da ihsani ba. Maganar duka wata matsala ce babba da a zamanin yanzu ake yawan kuzuzuta magana akan dukan mata, dukan mata, saboda an samu lafazinsa a cikin Alkur'ani. Masu ƙoƙarin su ce don me ake haka ko saboda kare 'yancin mata a irin mahangar ƙasashen yamma da kuma dai waɗanda ba ruwansu da addinin musulunci sukan mai da hankali akan wannan matsala. Har wani ma ya ce don me za a ce za a daki mace. To kasancewar abin ya zo a cikin Alkur'ani, duk da cewa Alkur'ani ba umarni ya cewa kawai ka ɗauki bulala kai ta dukan mata ba, sai da aka faɗi maganin nushuzi. Nushuz shi ne karkacewa ta ɓangaren babu da'a, kuma sannan la'alla ana aikata wasu abubuwan marasa kyau wanda an yi wa'azi an yi nasihar abin yaki kuma an kaurace mata a wajen kwanciya abu ya gagara sannan kuma sai a zo kan wannan duka ne duk malaman duniya sun yi ijma'i babu wanda ya halatta a yi duka dukan da yake zai cutar da jiki balantana har a zo a dauke shi ya zama wata matsala amma lafazin duk inda za a sami in kana da damar da zaka iya maganin kowace matsala ce ba tare da duka ba wannan ba zancen mata kawai ba ko danka da ka haifa wajen tarbiyya in zaka iya maganin matsalar da yake yi ba tare da dukan ba to yafi ka gamsar da shi yawa musamman halin da muke ciki yanzu zamanin da ake ciki na budewar ilmomi iri-iri kowa zai je da kowane ilimi ta wata hanya internet ne Facebook waye abubuwa da yawa ga sanan wani yana dauko tunani ya kawo gidansu to mu yi kokarin mu saba da iqna'in ya'yanmu mu gamsar da su abu kaza ba daidai bane ba na cewa duka kwata-kwata ba bai zo a shari'a ba kar kuma a fahimci haka daga zance na ya zo a shari'a amma kuma kar ya zama cewa shine asali ko wajen alaka da danka kar ya zama cewa asali shine duk abin da zai maka ka kai duka baya maganin abubuwa da gaggawa yafi karasa aji tsoranka maimakon aji tsoran Allah yawa kai kokari ka kuma abin da zaka sa ma yaranka shine tsoran Allah ba tsoranka ba to haka mata ba a kai ga a ce ai ta duka da sauransu ba wannan dai ba daidai bane wannan kuma ne malamin ina ne hukunci ina hukuncin wanda suka yi alƙawari kafin su yi aure cewa ba zai ƙara wata matar ba kuma bayan auren sai ya ƙara to asali wannan shi kansa sharadin ko da shi ya karbe shi to sharadi ne da ya saba wa dokar Allah yau tunda Allah madauki ya halatta ayi abu halal ne bai halatta kuma a zo a tsuguna a daurin aure a sashi a matsayin sharadi cewa ba za a yi shi ba wannan ba ya ciki don haka in ya karya miki ma yayi aure wata ba shi da laifi kuma dama asali bai kamata ya dauki wannan alƙawarin ba la'alla kwadayin a bashi amaryar ne a lokacin yake ga zai dadada mata zuciya bari ya gaya mata irin wannan kalmar to kuma daga baya sai ya zo ya ji cewa ba zai iya ba wannan kuma yana cewa mallan dan uwana ne muke kwana daki daya amma kullum bayan suhur sai ya kama waya wasa da waya in ce masa lokacin sallah yayi amma sai na dawo daga masallaci karfe 8 ko 10 sannan zai yi sallah sannan kuma to ma'ana a cikin ko yana aiki a cikin gwamnati kazalika kullum sai karfe 7 zuwa da rabi sannan zai yi sallah ma'ana in a kwanakin aikin gwamnati ne kuma ya shirya ya tafi aiki baya makara amma sallah kullum sai ya makara to shine yace nayi masa magana yace me ye laifi na to sannan kuma yana cewa mallam an ce in an yi shafa'i da wuturi an rufe sallah kuma tafi falala yace to ina son yin sallar dare ina son yin shafa'i da wuturi a jami'i yaya zan yi sannan kuma da wata ta uku san wasu goyo suke tambayoyin nasu me hukun yayi daya a takarda daya sai mata yaya shiga da fitar lokaci da ranar fara zaman masallaci na azumi yana so ya ce itikafi to na farko dai wannan nasihar da kai wa dan uwanka ka kyauta Allah ya saka maka da alheri duk mutumin da yake zama da dan uwansa dama wajibin sa ne ya kula da addinin sa yana cikin tabbatar yan uwantaka mai kyau haƙƙin dan uwanka akan ka in ya nemi nasiha kai masa to idan ku ka ganshi akan abin da ba daidai ba dama wajibi ne dama kai mubadarar yi masa nasiha ko bai nema ba musamman yana abin da bai dace ba musamman kuma akan harkar sallah yan uwa a daina wasa da ita sallan nan fa ita ce musulunci nan yawa bayan abin da ka sa a zuciyarka na aqida in za a shigo cikin ayyukan gabubba to farkon abin da ake dubawa fa shine sallah duk wanda yake wasa da sallah ko ma har zai zauna da gangan a ce tashi kai bai yi ba kun san fa akwai maganganun malamai akan mutun yana zaune haka kawai ya ki yin sallah har lokacin da ya wuce da gangan ya ki to ana akwai masu hukuncin kafirci fa akan sa gurgudan maganganun malamai haka akwai hadari mutun ya rika wasa da sallah haka kawai ba magana ce ta ganin dama ba ko ka ce sai ka tara ta sannan daga baya karama Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana wannan sallan ne dama ya hada ta da lokaci inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta kitaban ay shay'ul alladhi ujiba abinda yake wajib abinda aka wajabta muku abinda aka dora muku farilla shi ake nufi da kitaban anan mawqutan kuma abinda aka yi wa lokaci dan haka ashe kenan tunda dama asalin zuwan ta tazo a wajibi tazo kuma tare da lokaci to ba zabin ka bane lokacin zabin Allah ne shi ya zaba ya ce ga lokacin da za a yi sallah dan haka baka da damar ka ce zaka yi abin da kaga dama yana da kyau da Allah a gyara harkar sallah kuma duk mutumin da zai yi wannan kuma gashi idan sa biyu yana wasa da waya wannan tsaurin kan da yake wa Allah yayi yawa yawa akwai hadari sosai ga musuluncin mutum magana ce ta fita daga addini ba magana ce ta kai sabo za a yi maka abin nan ba wannan kula da wannan amida hankali sannan tambayar sa ta biyu da yake cewa shafa'i in an yi shafa'i tare da liman misali yayi shafa'i ya wuturi yana so yayi a jami'i kuma sannan yana so yayi sallar dare ba wanda ya hana ka kai sallar darenka bayan kai shafa'i tare da liman kai wuturi koda kai wuturi wuturin ne ba a yi sau biyu a dare amma in ka so bayan liman ya gama nasa kana so a cikin dare ka tashi ka ƙara nafilfili kai yawa har gurgurdan da ka so kai wuturin ne karka maimaita kai ta yin biyu a ƙarshe dai dare zai rufe sallolinka wuturi ne in ka hada da wancan na liman da kuma wanda ka ƙara zaka ba matsala wannan kuma ban fahimci tambayar da yake nufi dangane da shiga da fitar lokacin itikafi ba la Allah mun zo nan gaba kafin itikafi mai magana da wasu abubuwan akan ka'idojin itikafi kila zai zama masa amsa ga abin da yake so ce malam ina tambaya dangane da matar da take haila sai ta ga alamar tsarki sai ta yi wanka sai take kokonton yiwuwar wankan nata kuma tana azumi sai ta sha azumin to malam me hukuncin azuminta to wanda aka ce ta ga tsarki ta yi wanka kuma me ya dawo a ce ta bar azumi in har ta ga tsarkin da gaske ta tabbata kuma tsarki ne to bai halatta ta koma kuma ta ci abinci ta aje azumi ba wajibi ne ta ci gaba da azumi idan kuwa ta ga wani abu ne na guntun alamar jini bai gama daukewa ba shikenan tana nan a cikin haila hukuncin ta hukunci mai haila ne tunda dama abin da ya shafi wannan alamu ko da kudura ne da sufura da ake cewa ruwa gurbatacce da ke biyowa haila in tare yake da haila to hukuncin su daya in ku sai da aka yi tsarki tsaf sannan kuma aka ganshi daga baya to la yu'addu shay'an kamar da hadisin ummu atiya kamar da muka sani yake fa'idantar da haka dan haka wajibinta ne idan ta san kokonto ne kawai yasa har ta fasa azumi to za ta rama azumi Allah ya yi wannan kuma da wasu abubuwan da ya kawo da larabci yake tambayar shi alfal mawdu'u ar-ra'isi min kitabati hadhihi ilayka huwa al-istifta minka ala mar'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum yana tambaya ne akan wata mace ta shigar da wani mutum wanda ba dan gida ba ta shigar da shi gidan fa anjabat akthar min arba'a hatta haifi ya'ya har hudu to abinda bai bayyana ba anan shine ta shigar da namiji ne gidanta akan gadan mijinta ta sadu da shi aka sami ya'ya hudu ko kuwa me yake nufi idafatan ila ma taqaddama ma'ana har da tana da wasu ya'yan fa asbahu sittata aulad suka zama ya'ya guda shida au saba'a ko bakwai to yace wata rana ana nan kuma sai ta ji wa'azi ta ji wani malami daga cikin malamai yana wa'azi ya ambaci wani hadisin da Abu Hurairah ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Ibn Hibban ya sahaha shi sai ta rude ta samu rikici ta yi nadama ta zo tana fatawa me hukuncin waɗannan ya'ya a wannan hali to a dunkule dai abinda la'allat mai tambayar yake nufi mace ce ta yi zina har ta haifi ya'yan da ba na halal ba yawa kuma to irin waɗannan hali dama wajibi ne na farko ta tuba ga Allah dan da mamaki a ce tana da aure kuma bata san zina ba kyau ba har ta haifi ya'yan da ba nata ba kuma sannan to la'alla ta ji wa'azin ya ruda ta ya rikita ta shi yasa har ta zo amma da tana yin abinta ta san laifi ne amma dai tana wasa da shi to ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya'yan da ta shigar a wani gida ba 'yan gidan bane yawa muddin idan dai har mai gidan ya sani to wajibi a san cewa waɗannan ba ƴaƴansa bane katta ha ince shi sai idan shi ya so a rufa asiri ai shuru baya san iyalinsa wani abu ya faru duk da cewa wannan kuma wani alama ce ta kamar da wasu malamai suke cewa alama ce ta da yuthi mutum yana ya san matarsa ta yi zina har ya dai ci gaba da zama da ita yawa amma in aba ya dauki babun rufan asiri ya shuru da zancen wannan wani abu ne shi da ita su tuba ga Allah shi ya aikata haram yaddar ya ci gaba da ita da zama da ita yawa ita ma banda haram din nata ta tuba duk da inda shari'a za a kai ta ƙara to hukunci da za a yi mata mun san shi yawa to in ya so ya rufa asirin kar a yi mata hukuncin shari'a shine sai a shiru amma kuma wannan abin da suka aikata haramun ne Allah mu dauke sauki wannan kuma yana cewa matar ko dake yawa yace malam wannan halin da ya kasance matar da mijin ba su gamsu za su yi wa juna adalci ba amma sun yarda su koma saboda kawai sun dubi maslahar yaran da ke tsakaninsu to malam a wannan yanayin in sun koma suna da laifi to ba za a ce suna da laifi ba kasancewar shi kansa lura da halin ƴaƴa wata maslaha ce yawa maslaha ce da ya kamata ko dan ƴaƴan sai su daidaita kuma su zo su ci gaba da bin dokokin Allah ne ma'ana abin da da suke yi na sabani wanda ya haifar da arabu ko saboda ƴaƴan sai wajunansu wa'azi a kar su lalata wannan aure nasu su koma Allah ya kyauta ina ji wannan da yana ishara zuwa ga abin da muka karanta jiya ne ko cewa in sun san kansu cewa ba za su iya hakuri su bi dokokin Allah ba to kar su kome to amma maslahar ƴaƴa kuma wata maslaha ce babba wanda ita kanta shari'a tana kallanta da abar ƴaƴa su zama taltal bataitai nan ba can nan ba can ba can ba nan ba wanda a ce an lura da maslahar tasu wannan yana cewa dan uwana ne muke ko aute wannan dama yayi ta kwanaki yaji ba amsa ba shine ya sake nanatawa jiya to ga ta an yi sai ai hakuri wannan kuma yana cewa Allah saka wa malam da alheri amin yace malam ni ne na karo na karo taki ko taku biyu a barawon kororo na gina shi a gidana ina ji ai abin nan kudi ko ake cewa barawon kororo ko ban san Hausar a wani garin ba in ce barawon kororo dan siririn lungu tsakanin wani gida da gida bai isa a gina wani fili ba amma kuma da dai aikin sa shine a je ai fada ko to shine sai ke cewa ya jawo taku biyu na barawon kororo ya gina shi a gidansa ko kuma wato barawon kororon mutane ba sa shigewa sai kofa ɗaya kawai yace ni kuma sai na gyara shi na karo taku biyu na juye kofar gidana ta barawon kororon to malam a wannan hali nake to abinda zaka yi anan shine na farko a tabbatar da barawon kororon nan mallakar waye a cikin filin waye ke tunda duk inda kaga ƙasa akwai mai ita ko ta takace kai ko ta makocinka ko ta gwamnati to wannan ba ta fita daga wannan yawa ko taka ko ta makocinka ko ta gwamnati don haka ka bincika a je a samu plan din in akwai plan ne da unguwar take in ya tabbata naka ne ba kai laifi ba in ya tabbata na makocinka ne ka mayar masa ko ku yarjejeniya ya sayar maka ka biya shi kuɗi in kuma na gwamnati ne ka je ofishin aban kamar da ake cewa yanzu ka nemi izini a bar maka tare da cewa duk lokacin da suka ga damar za su yi wani abu kuma suna da damar kwacewa haka tsarin sa yake shi kuma mun fahimci wannan yawa to in kai wannan kana da izinin ka ci gaba da zama in ba haka ba kuwa to kana da laifi in ka san na wani ne ba naka ba sai ka yanka kuma kake ci gaba da zama to yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu za a yi tatwiqin mutum da shi ranar tashin alkiyama duk zirin da mutum ya sata Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke to abin da ne mana magana zamu je yau dangane da abubuwan saki saki na sunna da saki na bid'a saki na sunna ba shi da matsalar fahimta shine sakin da aka yi shi na farko ba a cikin haila ba sakin da aka yi shi na biyu ya zama a cikin tsarki tsarkin da ba a sadu da matar a wannan tsarkin ba ma'ana mutum yana zaune da matarsa ya so ya sake ta tana cikin haila to yayi hakuri ya bari sai ta gama hailar ta shiga tsarki tana cikin tsarkin nan to sai kafin ya je ya kwanta da ita ya sadu da ita sai ya saka yayi wato abin da zai yi na hukuncin saki sai ya sake ta wannan shi ake ce ma saki na sunna kuma kada adadin sa ya wuce daya kada ayi biyu kada ayi uku kada ayi sama da haka yawa ayi guda daya koda guda biyun a lokaci guda ba na sunna bane yawa na sunna shine ayi guda daya in akai na guda biyun shi ma laifi ne tare da cewa bai kai matsalar idan aka aukar da guda uku a kalma daya ba da fatan mun gane ba haila ko daya kenan ya zama a cikin tsarki tsarkin kuma ba a taba matar ba sannan ya zama guda daya kada ya zama fiye da haka in ka rike wannan to wannan shi ake ce ma saki na sunna saki na bid'a kuma yana da surori wasu malamai sun kawo surori kamar shida zan ambata mana na farko shine at-talaqu fil haid saki a cikin haila tunda dama mun faɗi cewa na sunna shine kare zama a cikin haila aiko to ashe idan aka yi saki tana haila to an yi saki na bid'a tattaunawa da malamai suka yi anan shine ko ita ce shin idan aka yi irin wannan saki sakin yayi ko bai yi ba akwai tattaunawa mai tsawo da malamai suka yi wasu malamai suna cewa yayi wasu kuma suka ce bai yi ba haram mutun ya aikata to akwai matsaloli akan wannan kauli da naga wasu malamai masu bincike a wannan matsalan suka tabbatar shine cewa in aka yi shi yayi shine yafi daidai yawa in an yi sakin duk da akwai kauli na ibnu hazmin ibnu taymiya ibnu al-qayyim ashin igafatul lahfan yayi intisarin wannan kaulin sosai har ya kawo dalilai da har ya farin cikin tabbatar da wannan qadiyya cewa haka take to su malamai suka ce gaskiya abin an gina shi akan wata riwaya ta hadisin abdullahi dan umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace a mai da matar bayan ya sake ta je mun yi magana nan ko to akwai a cikin riwayar ma ɗaya daga cikin malaman da naga ya bincike a wannan yana cewa ibnu hazmin shine ya dauko wannan riwayar daga gonsa ibnu taymiya sai ibnu qayyim suka yi amfani da wannan lafazin na wannan riwayar alhali in an koma cikin musannaf na ibnu abi shayba abubakar ibnu abi shayba shi ya rawaito wannan riwayar akwai gutsiran hadisin da ba a kawo ba da an kawo shi da ba wannan kaulin za su dauka ba ya kuma samu kaulin cewa an tambayi ibnu umar ne cewa ayu'taddu bi hadhihi alhayda aw bi tilka alhayda shin za a lissafa wannan hailar shi aka tambaye shi sai ya ce la ba za a lissafa da wannan hailar ba wajen lissafin tsarkin matar ne idan aka saki mace cikin haila tambayar da aka tambayi abdullahi dan umar ita ce shin wannan hailar da aka saki mata a ciki in aka tashi lissafin haila uku da wannan a ciki sai shi ba ta ciki to amma da aka hakaito ibnu hazmin da ya hakaito wannan hadisin bai dauko shi da wannan kalmar tilkal haida din ba sai kawo shi wannan za a lissafa ko ba za a lissafa ba sai shi ibnu umar yace ba za a lissafa ba sai aka dauki wannan a matsayin cewa me ba za a lissafa ba shi sakin kun fahimci abin ma'ana sai aka wanda suka dauki wannan kaulin sai suka dauki cewa sakin nan ba za a dauke shi ba sai ya zama cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muruhu falyuraji'ha ko umarce shi ya mai da ita sai aka fahimci cewa ai wannan ya ce a dawo da ita ne ba wai dan muraji'a saki bane su ko jumhurin malamai suka ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a umarce shi ya mai da ita to ai saboda ta saku ne shi yasa aka ce a mai da ita lafazin komai baya zuwa in ba a saki ba wannan dai in kun koma cikin littafan da malaman suka yi magana za ku gani dan haka dai qauli rajihi shine idan mutun ya saki matarsa tana haila yayi bid'a amma sakin yayi yawa na biyu at-talaqu bi tikrari al-lafzi thalatha wannan mun magana akan sa mutun ya saki matarsa da maimaita lafazi sau uku yace anti taliqun anti taliqun anti taliqun wannan shi ma bid'a ne yawa yana cikin bid'a kuma mun magana akan me hukuncin yayi ko bai yi ba gurgudan sabanin da malamai suke mai karfi akai yawa akwai dalilai masu karfi a wannan gefen akwai dalilai masu karfi a wancan gefe na uku daga cikin sura na sakin bid'a shine at-talaqu fil ghadab mutun ya saki matarsa cikin fushi yayi fushi wurjanjan kuma sai ya bude bakin sa yace ya saki mata wannan shi ma sakin bid'a ne don haka ashe idan mutum yana son saki ya tabbatar da an tsaye hankalinsa a kwance domin so ake dama ya samu damar yayi nadama la'alla ya tunani ya fasa dan sakin ba son sa ake ba in ku za a bi fushi to za a ita sakin mata saki cikin fushi malami sun kasa shi kashi biyu dan ga mana kai kaulin da yake shine mai karfi ne sun kasa shi kashi biyu idan mutum yayi fushi fushin da bai san halin da yake ciki ba ya zautu bai san me yake ciki ba kamar ka ce kamar hankalinsa ya tabu to in ya saki matarsa wannan shine sakin da bai yi ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa la talaqa fi iglaq babu saki a iglaqi iglaqi shine wato fushi mutum ya zama cewa hankalinsa bai san ma me yake ba yawa la'alla ya faɗi wata kalmar ma bai san me yace ba to a irin wannan shine zai zama a sakin sa bai ba in ya zama ba shi da wa'ayi me wa'ayi bai san halin da yake ciki ba in kuwa mutum bacin rai ne amma ya san halin da yake ciki to in yayi saki jikin fushi saki yayu mun kuma san kowa zai iya bambancewa tsakanin halin mutum ya san me yake da kuma halin da mutum bai san me yake ba yawa kar mutum ya zo dama mutane sukan zo in suna son a gyara musu kamar da suke cewa su je a gyara aure bayan sun yi katobarar su sai a je gun malami ana fatawar a gyara to shi zai kawo hikayar tambayar yadda yake so ta yi masa dadi shi yasa yana da kyau duk mai sauraron fatawa ya rika sauraron lafazin mutum ya ga ina ya dosa kuma hakikanin yadda abun ya auku kamar da na ambata dama yana da kyau duk lokacin da idan harka ce ta saki a ce ga matar in shi cikin fushin ya faɗa ai da wani abu da za a je na qara'in matar ta ji me ya faɗa kuma ta san abin da ya faru a lokacin da suke magana dan haka za a san wannan irin fushi ne ta irin wannan kar ya zo kawai fatawa a bashi amsar ta saku ko bata saku ba sai a auka kuskure dan haka wannan halin bi mun fahimce su yawa in halin da yake cikin ya aukar da sakin nan ya san abin da yake yi hankalinsa na tare da shi to saki ya auku in ko bai sani ba saki bai ba na uku kenan ko na hudu suka ce daga cikin surorin sakin bid'a shine alhalifu bit talaq mutun ya rantsa da saki rantsuwa da saki wannan ba al'adar mu bace shi yasa zaku ga saudiya bahaushen ane masa wannan zai tambaya ya ake yin rantsuwa da saki ba ma yin wannan ko mutun baka jin mutun yace na rantsa da saki to akwai larabawa suna yi haka shi yasa zaka same shi a littafai malamai sun ambata mai hukuncin wannan ka an ya kula kamar mutun yace bit talaqi la af'alu kaza na rantsa da saki bazan aikata kaza ba kaga wannan rantsuwa ne bi gairi lillahi ko yawa mutun ya rantsa ne ba da sunan Allah ba to shi kansa wannan bid'a ce sannan kuma malamai suka ce wannan saki ba zai kama shi ba in bai aikata wancan abun ba domin me baya nufin saki dama asalan so yake rantsuwa domin maganar sa ita ce yana kore yuwar yin wani abu so yake ce maka bazan yi abu kaza ba to amma sai yake so ya karfafa shi da rantsuwa sai ya rantsa ba da sunan Allah ba kamar yace ya rantsa da rawanin wani ne ko wani shehu ko kabarin wani ko makamancin wani abu da wasu sukan girmama mun gane wannan din rantsuwa ne ba da Allah ba don haka hukuncin sa shine ba za a dora masa saki ba duk da cewa yayi shirka karama ya rantsa ba da sunan Allah ba mun fahimci wannan insha Allah don haka wannan saki ne nau'i ne na surar saki na bid'a kuma wannan saki bai kama mutum balle annahu halafa bi ghairi llahi nabiyar niyatu talaqi la yaqau biha talaqu niyar saki baya wato kulluwa illa idha nafaqa aw kataba ala waraqa mutum kawai yace a zuciyarsa yayi niyya bai fada wa matar ba bai rubuta takarda ba wannan shi ma ba saki bane niyya kun ga nan a wannan gurin niyya tana da bambanci da azma mun yi magana akan azma mutum da zai yanke abu a zuciyarsa ya kulurce a zuciyarsa bai yadda da Allah ba ya gama yankewa misali kun ga wannan yana da hukuncin sa amma wannan yayi niyyar zai saki matarsa amma bai fada ba bai kuma rubuta ba to wannan saki bai yi ba hukuncin sa daya da zancen zuci nan malamai suka riskar da shi sannan akwai at-talaqul mu'allaq shine na shida saki mu'allaqi conditional saki wanda karata ya shi da wani abu cewa in abu kaza ya faru saki ya auku
kamar misali mutum ya ce in kika aikata kaza to kin sauku, mun fahimci wannan? Yawwa. Ko kuma ya ce in na aikata kaza, ko shi in ya aikata kaza ya ce matarsa ta sauku, ko in bai aikata kaza ba matarsa ta sauku. To shi ne malamai suka ce a nan sun saba, in ya warware bai aikata wannan abun ba shi ne hanisa, ya samu hinth. To faljumhur ala anna alaihi talaq, cewa saki ya uku gare shi, ma'ana matarsa ta sauku. Yawwa, in dai har bai yi wannan abun ba. Wasu malaman kuma suka ce a'a, saki bai yiwu ba a nan, tunda asali dama ba sakin yake nufi ba. Wannan yana daga cikin masu faɗin wannan, akwai Ibn Taymiyyah. Yawwa, shi da wasu suka ce asalan hukuncin wannan shi ma za a ba shi hukuncin rantsuwa ne, ba hukuncin a saki ba, domin asalin so yake ya ce shi ba zai abu kaza ba, ko kuma zai yi abu kaza, kamar wancan wanda ya rantsuwa ba da sunan Allah ba ne, amma shi nan sai ya sa shi da sharaɗi cewa in ne abu kaza. To haka nan zancen idan mutum ya ce wa matarsa, in kika misali suna zaune a ɗaki, ga kafet a tsakaninsu yana kan gado tana fitowa, ta ce bari misali ta zo ta cire masa hula a ka, sai ce in kika tsallake kafet ɗin nan kin sauku. Misali shi wannan in ta tsallake ɗin ta zo ta taɓa hular tasa, ta sauku ko ba ta sauku ba? Malamai suka ce, masu jumhurin malamai suka faɗi wannan, cewa ba maganar rantsuwa ba ce in ta yi aikin haka ɗin to ta sauku. Wasu kuma suka ce a'a, so yake ya hana ta wannan abun, don haka zancensa asali bai taso don yana so ya rubu da matarsa ba, so yake ce kar ta matso kusa da shi, don haka kamar rantsuwa ne yake so ya nuna mata girman matsowar, in ta zo to aurenta babu. Kun ga wannan dai saɓani ne na malamai. Jumhur mafi yawan malamai suna ganin auren a ma'ana saki ya auku, wasu kuma suna ganin bai yiwu ba. To akwai wata matsalar har yanzu da na ambata mana za mu magana a kanta, dangane da wasu abubuwa na lafuzza, lafuzzan saki. Sai karan jiya ne ko jiya ko na ambata mana cewa lafuzzan saki uku ne. Mun riƙe aiko? Akwai wanne da wanne? Ba ku rubuta ba. Yawwa, akwai sarihi. Yawwa, akwai wanne kuma? Akwai kinaya. Akwai kuma mai wanne? Lafzin ajnabi. Yawwa, akwai sarihi, akwai kinaya, akwai lafzin ajnabi. Me sarihi, me kinaya, me lafzin ajnabi? Sarihi shine lafazin da yake kuru-kuru yake, daga an ji shi baya daukar fassara. Idan mutum ya faɗe shi, za mu zo mu ji hukuncin da malamai suka yi in mutum ya amfani da lafazin sarihi. Misali mutum ya ce ya saki matarsa, ya ce wa matarsa shi da ita ke wance ya sake ta, ya gaya mata haka, to wannan lafazi ne sarihi. Inda malamai suka tattauna wani abu shine, idan da misali sunanta taliku, sunanta na yanka, sunanta taliq, sai ya zo ya ce anti taliq, to za a ɗauka ya sake ta ne, ko ku gaya mata kenan, gaya mata yake cewa sunanki wance? In akwai wannan shubuhar, to kar a aukar masa saki har sai idan ya tabbatar da niyyar hakan yake nufi, in sunanta kenan, sunanta saki. Na biyu shine kinaya ko? Kinaya kuma shine lafazin da lafazi ne da baki, amma kuma sai mai shi ya fassara, ya ɓoye, kamar wancan lafazin je ki gidanku. Idan mutum ya ce je ki gidanku, za a tambaye shi me kake nufi? In ya ce saki, to sannan kuma sai a san hukuncin cewa matarsa ta sauku. Wancan lafzi ajnabi kuma shine mutum ya amfani da lafazin da ba shi da alaka da saki, la min qaribin wala min ba'idi. Kamar da ba da misali ne, sai me misalin da muka yi nan kun manta shi ma? Misali mutum ya ce wa matarsa ɗebo min ruwa in sha. Idan mutum ya ce a ɗebo masa ruwa a sha, ya sha, akwai alama ta cewa yana son ya saki matarsa? Babu. Ba lafazi ba ne sarihi, ba kuma ma kinaya ba ce. Mun gane insha Allah. Yawa, to malamai suna cewa daga cikin wasu ƙa'idoji, zan ɗauko mana wasu kaɗan ne daga cikin binciken wasu malamai da suka yi akan matsalar, ɗan kaɗan dai za mu ji don fa'ida gwargwadon lokacin namu. La'alla ya cinye mana wannan shi ne darasin baki ɗaya. Sai zama dai mun gama da wannan matsalar. In mun gama da wannan takaddum shi kenan, in ba mu gama ba mun gama. Suna cewa saki yana aukuwa da duk wani lafazi da yake yadullu alaihi, duk lafazin da in an yi amfani da shi to za a fahimci saki, to za a iya aukar da saki da shi. Suka ce hadha bin nisbati lil qada'i aw diyanatan, wannan ta bangaren qada'i ko kuma diyanatan. Wannan abun yana da muhimmanci in kana karanta littafin fiqhu a babin saki. Suna kasa abubuwa biyu, akwai abin da ake amfani da shi qada'an wa diyanatan, akwai abin da ake amfani da shi qada'an la diyanatan, abin da ake amfani da shi kuma diyanatan la qada'an. Me ma'anar waɗannan lafuzza? Qada'an ma'ana abun alƙali, in aka zo hukuncin alƙali za a yi masa bayani to zai yi hukunci da abin da ya ji ne. Diyanatan kuma ma bainal abdi wa rabbihi, shi ake nufi da diyanatan, abin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa. Akwai abin da mutum ba shi yake nufi ba amma ya faɗi wani lafazin, la'alla alƙali ya yi masa hukuncin matarsa ta saku saboda an ji lafazin a bakinsa, amma can a zuciyarsa ba haka yake nufi ba. Kaga za a yi masa hukunci qada'an, shi ko diyanatan ba haka yake ba. Mun fahimci wannan? Yawwa. Wannan idan alƙali bai karɓi da'awarsa ta cewa ba haka yake nufi ba, domin akwai inda ake karɓar da'awar mutum. In misali mutum ya yi siɓil da baka ya faɗi wani abu cewa ya saki matarsa amma shi ba haka yake nufi ba, kaga wannan abun zai wahala wanda ba shi bai karɓi wannan zancen. Domin malamai suna cewa shi lafazi sarihi, in mutum ya yi amfani da shi ba a kallon niyya. Kun gane wannan zancen? Me ma'anar ba a kallon niyya? Da zai da'awar ba haka yake nufi ba, ba za a karɓa ba, domin saki ba a wasa cikinsa. In ya ce ya saki matarsa to ta saku, to lafazi in sarihi ne, mutum ya zo ya ce ke wance kin saku, to kuma sai ya zo ya ce wallahi shi ba haka yake nufi ba. Za ta iya yiwuwa ba hakan yake nufi ba, to amma alƙali zai nemi ƙara'in ne, zai nemi hujjoji. Kaga shi tunda alƙali ba zuciya zai shiga ba, to zai iya masa hukuncin da hukunci ne qada'an, amma can kuma shi da ubangiji Allah ya san ba haka yake nufi din ba, amma alƙali bai karɓa ba. To wannan shine abin da ke sa ku bambance tsakanin qada'an da kuma diyanatan. To shine suke cewa fala yaqa'u at-talaq walau kana sarihan, idan mutum ya zama yayi amfani da yawa yace amma diyanatan fima bainal abdi wa rabbihi, idan tsakanin bawa ne da ubangijinsa to wannan la yaqa'u at-talaq, saki bai yiwu ba. Amma alƙali zai iya wancan, yace walau kana sarihan illa idza nawahu, sai idan yayi niyya. Yawa, sai idan domin mutum in ya zama furici ne ya faɗa yace ya saki matarsa amma a zuciyarsa ya zama ba haka yake nufi ba. Misali wasa suke yi, ya kama haninta tace sake ni, sai ya ce je ki an sake ki. Kaga wannan lafazin meye? Lafazi ne na saki, sarihi ne, to amma a zuciyarsa ba saki yake nufi ba, yana nufin ya saki hannunta daga hannunsa. Wannan kuma ana yin sa ya zama cewa a zuciyar mutum ba haka yi, to koda wannan din kun ga ai sarihi ne, in a zuciyarsa lokacin da tace sake ni sai shi kuma yayi nufin ba sakin hannun ba sakin aure, to ta saku din, saboda nan kuma niyya ake kallo. Na fata mun fahimci abin. Yawwa, to waɗannan suna nan matsaloli da yawa. Sai suka ce kuma al-lafdhu as-sarihu fi at-talaqi huwa al-lafdhu alladhi la yusta'malu illa fi halli 'uqdati an-nikahi fi 'urfi man nataqa bihi. Asalin lafazin da ake ce masa sarihi, dan wani zai tambaya yanzu me wai shi sarihin nan ba mu gane ba, lafazin saki shi kadai ne? In ga larabci ne mutum ya ce anti taliq ko kuwa? Suka ce ka'idar ita ce duk lafazin da in ka yi magana da shi kai mai furucin ka san cewa ana amfani ne da shi wajen warware kullin aure, kuma sannan shi mai jin shi ma ya san cewa wannan lafazin da shi ake amfani a faɗi warware kullin aure. Mun gane wannan? Kaga kenan, ashe sai ya zama lafazi ne da duk mun haɗu a kansa cewa ba shi da wata fassara banda saki. Mun gane abu insha Allah. Yawwa, to hukumul lafzi sarihi fi talaqi, mai hukuncin lafzi sarihi idan mutum ya yi shi a saki? Suka ce ya qa'u, ya auku a ya qa'u bihi ma dama an-natiqu ya'rifu madlulahu, muddin da shi wanda ya furucin ya san abin da yake faɗi, ya san ma'anar wannan lafazin, ya san abin da wannan lafazi zai aukar in ya faɗe shi. Wala yushtaratu li wuqu'i at-talaqi bihi niyyatu iqa'i at-talaqi, in mutum ya faɗe shi nan ba a neman niyya. In har ya ce matarsa ta saku to ba za ka zo kuma ka ce a'a ban yi niyyar haka ba, ba za a karɓa ba. Don haka shi yasa ƴan uwa da Allah, wannan babin duk mutumin da ya san yana da mata ina bashi shawara yaje zaure a koya masa wannan babin daga farko har ƙarshe wajen mu'amalar da zai da matarsa in Allah ko ya sa masa hali ba mai fushi bane ba wanda ake harzukawa da wuri bane nan da nan ya saki matarsa to ya ba a hankali amma in dai mutum ya san yana da irin saurin fushin nan yanzu nan hankali zai tashi kuma yana ji da wannan lafazin na saki yana yi wa matarsa barazana da saki cewa in kika ƙara kaza zan sake ki ya ta irin wannan to in ya san yana da irin wannan lalle ya je ya karatu ya san yaushe irin waɗannan abubuwa suke faruwa ba sai sun faru mutum ya zo ya rikide yana neman wato wa zai gyara masa aure ba duba har ta zama mana al'ada a gun Bahaushe wa a gyara abu bayan kun ga in aka ce gyara fa abu ya gama baci sai abu ya baci sai a zo a ce a gyara yau bai kamata a gyara abin da ya riga ya baci ba sai idan bai wuce marhalar da za a iya gyara shi ba yau in yana ya wuce marhalar da za a iya gyara shi to ba wani abu da za ka iya yi لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق دومن لفظي إلو ونن تو أولو أولو يكي بعد ما أشي باهاك أكي نفبا شيني حر سيكي سوى والنية إنما تعمل في تعيين المبهم إتنية تنا أمبانيني تنا أيكيني وجن أينا لفظين دب أغاني شبا in ka faɗi lafazin da ba a gane ba shine za a waiwayo ka sai a ce ah wane mai kike nufi to sai ka faɗi niyyar ka kuma in kai faɗi niyyar nan taka kowa ita zai yarda da shi ba za a ƙaryata ka ba saboda me saboda lafazin naka ba ƙuruƙuru yake ba amma in ƙuruƙuru yake to babu mai karɓar maganar ka wajibi ya zama cewa ba za a ce ba kai niyya ba wannan shine ala hadha ajma'al fuqaha duk malaman fiqhu akan haka suka yi ijma'i shine har suke cewa falau qala lam anwi bihi at-talaq lam yuqbal da zai ce bana nufin saki da lafazin kuma da yake saki ne to ba za a karba ba walau qala aradtu annaha taliqun min wasaq kamar idan yace ni kalmar saki da nake nufi na ce ne daurin da nayi mata da hannu ko matse ta da nayi da hannu shi na saki to ko wannan ya fada ba za a karba ba saboda lafazin da ya amfani da shi mu in dai har niyyarsa ba wannan din bace ina fata mun fahimci wannan in niyyarsa dama ta sakin ce sai kuma yayi ƙarya yanzu ya fadi wannan to ba za a karba wannan ba musamman babu wata wato babu wani ba karina inda da karina ta wancan misalin da na bayar mun san karina ita ce ko abin da alama inda kama hannun ne kuma yace eh to jiki an sake kin wannan ba za a dauke shi cewa saki bane domin akwai karina akwai abin da zai nuna ba wannan yake nufi ba amma in haka kawai ne sai zo yace mata ta saku to kaga tunda ba a daurin take ba ba zai zo ya kawo fassara cewa dauri yake nufi ba tunda bai daure ta ba yawa to shine sai yake cewa wannan dai lafuzan suna da yawa yace wa kaza la yasau al mar'ata an tusaddiqahu li annahu khilafu adh-dhahir wa yusaddiqu fima baynahu wa bayna Allah ta'ala wa yaqumu maqam al-lafz as-sarih isharatu al-akhras suka ce isharar kurma kurma idan yana da aure ya yake sakin matarsa su kuraman suna da alama ko ba haka ba yawa to lalle a santa matar ta sani in yayi mata wannan alamar da bata da wata ma'ana sai wannan to haka za a yi hukunci duk da lamarin su yana da wahala yawa shi kansa alkali sai in wanda zai hukunci a irin lamarin kurame sai ya zama ko ya iya maganar tasu ko ya san istilahin nasu ya suke yi ko kuma ya samo ƙwararre wanda ya iya sai ya zama yana tsaye a tambaye shi me kace kuma me kake nufi ita ma me yace me yake nufi duk ai waɗannan abubuwa haka duk kar a bari dai a shiga inda za a cuci wani sannan shi wakadhalika alkitaba inda aljumhur hakanan rubutu a wurin malamai suna cewa kitaba rubutu dangane da saki nau'i biyu ce suka ce akwai kitaba ghairu mustabina da kuma kitaba mustabina menene kitaba ghairu mustabina rubutun da ba a iya karanta shi misali mutum yazo ya rubuta a iska ko akan ruwa ya rubuta wa matar yana mata ishara haka inda larabci ne ya rubuta alifun da nunun da ta'un ya ce ta da alifun sai kuma ya lamun da qaf sai rubuta a iska ya dauka tana fahimtar abin da yake rubutawa suka ce wannan saki ba zai yi da wannan ba ba wasa bane yawa haka nan ko yazo ya ce ta kalli ruwa sai rubuta akan ruwa ruwa na tafiya ya rubuta duk suka ce wannan ba zai yi ba ko ka rubuta ko da boko ko da me in na iska ne suka ce wannan babu kallati tuktabu ala alhawai aw ala alma'i yace wa hadhihi la yaqa'u biha talaqun saki baya yuwa da wannan wa inna wahu koda yayi niyya shi kuma kun ga nan domin da ma an ce ba a kama mutun da niyya ko har sai ya fada to to meye fadi ka fada da furici ne ko ka rubuta wannan kuma ba rubutu bane insha Allah mun gane yawa to sannan alkitabatul mustabina ita shi rubutun da yake bayyananne shine alwadhiha qulqul wa hiya allati laha baqa'un ba'da kitabatiha shine rubutun da in an gama rubutu gashi ana gani in ka samu irin abin nan da ake rubutu da shi mai transparency haka wanda kana zanawa ya dauke to shi ma ba amfani da shi sai rubutun da ka zana ka dauke hannunka ka dauke alƙalamin ka mai da shi cikin konfansa kuma rubutun ka ganshi yana nan to wannan rubutun shi ake cewa rubutu shine ake daukar wato saki ma'ana ya zama cewa kallati tuktabu alal waraqi wanda aka rubuta akan takarda ita ce shine sai yake cewa fahiya nau'ani ita ma wanda aka rubuta akan takaddar nau'i biyu ce da fatan kuna bi akwai marsuma akwai gairu marsuma akwai zananniya wanda zane ne gashi ana gani akwai wanda kuma ba zane bane yace wa ammal marsuma fahiya almaktubatu an tariq alkhitab warrisala yace shine wanda mutun zai rubuta a tsari mun an ce marsum shine wanda yake kaman official rubutu shine ake nufi ba wai zane ba yawa official shi ake nufi da marsum domin rusum alafadi yana zuwa da ma'ana abinda yake ake amfani da shi a fada almarasim almarasim ana nufin official tsari mun fahimci abin to idan mutun yayi tsarin takarda ya rubuta takarda misali ya rubuta da adireshi da suna ya sa sunanta wance irwani kuma ya rubuta misali wani unwani ma'ana adireshi ya rubuta kuma ya aika wa wannan mata kamar ya rubuta mata ya ce amma ba'du ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sai ce amma ba'du bayan haka ya fulana ya ke wance ya kira sunanta ya ce anti taliqun ke sakakkiya ce na sake ki to wannan malamai suka ce saki yayi suka ce amma ghairul marsuma amma wanda ba official din ba shine fahiya ghairul mu'anwana ila zawja shine wanda ba addressing ta zuwa matar ba ka an yaktuba ala waraqatin kamar ya rubuta kawai a takarda yace fulanatu zawjati talib yace wance matata ta saku haka kawai ba tare da ya rubuta mata zuwa gare ta ba bai ce mai yake wance ba in yace ya wance to da ita yake in koyi rubuta takarda kawai aka tsinta a gidansa matarsa wance ta saku mun fahimci wannan to wannan sai suka ce fa inna wat talaqa waqa'a in yayi nufin saki to yayi wa illa in ko ya ce ba nufin saki yake ba tunda bai yi irin wancan tsarin ba to malamai suka ce bata saku ba har sai an tambaye shi dinnan in yace ba shi ke nufi zai iya cewa ya rubuta ne yana koyon rubutu haka suka rubuta cewa zai rubuta koyon zane yake wani ne yake koya masa rubutu yake so ya koyi rubutu shine ya rubuta wannan lafazin in ya fadi wannan za a karba saboda dama ba sarihi bane yayi wajjaha khitabin ya jefa shi zuwa gare ta mun fahimci wannan kun ga rashin sanin waɗannan ma wani lokacin wasu sukan aukar da sukin da bai ma yiwu ba yawa da mutun yana da ilimin zai san cewa maganar niyyan nan tana da muhimmanci maganar kuma takarda yazo a koya masa yadda ake rubuta takardar saki yaje gun malami a koya masa in ba haka ba in yayi ta shirme to ba sakun ma bai yiwu ba sakin kai bai yiwu ba to waɗannan maganganu suna nan da dama da dama kuma da dama wanda suna fadar har yanzu idza jara sarihu lafdhi talaqi ala lisani al-aqil al-baligh la yanfa'uhu an yaqula kuntu fihi la'iban idan mutum mai hankali baligi ba shi da matsala a kansa sai aka ji ya faɗi lafazin saki to kada ya da'awar cewa wasa yake ba za a karba ba mun fahimci wannan kada ka ga yawa matarka cewa ka sake ta da lafazi sarihi sannan kuma sai ka boka ce a wallahi ai da wasa nake yi ba a yin saki da wasa yawa in ka faɗa ka faɗa kuma yayi at-talaqul mu'allaq wannan nayi zancen sa saki wanda yake conditional wanda aka rata ya shi da wani sharadi shine idza kana al-maqsud bihi at-talaq shine abin da na fada dazu in me shi yana nufin saki fa innahu yaqau to saki yayi bila khilafin wannan ba sabani wa amma al-maqsud bihi at-tahdid amma in so yake tsoratar da mata yace in kikai kaza wallahi kaza yace in kika tsalla kogunan kinsa ku in wannan nufin sa asali shine ya tsoratar da ita ba wai ya sake ta ba to in yace ba sakin yake nufi ba za a karba kun fahimci wannan shi ma kani ina ga kaman ba ku gane ba tayi sighatu talaqi ghairu sariha kinaya kuma yana da lafuzza da yawa wa alfazul kinaya fi talaqi huwa kullu lafdhin shi kuma kaida sa ita ce kullu lafdhin يستعمل في الطلاق وغيره استتر المراد منه دك لفظين دا ake iya amfani da shi wajen saki da kuma wani abin da ba saki ba sai aka suturce ma'anar bata bayyana ba to ne shi ake ce makinaya inda za iya amfani da shi wajen saki kuma za iya amfani da shi wajen wani abu daban misali wancan na cewa ta tafi gidansu cewa ta tafi gidansu zai iya daukar saki zai iya daukar kuma cewa ta je ta yi zumunci duk zai iya dauka don haka idan mutun yace wancan yake nufi za a yadda da shi in yace wancan yake nufi za a yadda da shi saboda me ba sarihi bane kinaya ce malami suna cewa talaqul kinaya qa'u idza nawahu sahibuhu idan mutun yana nufin in misali mutun yace je ki gidanku sai aka tambaye shi me kake nufi sai yace saki yake nufi to malami suka ce daya ne kar a ce masa biyu ko uku wannan shine ra'ayin jumhuri kar ku dora masa kai uku ba ma bukatar ma sai an tambaye shi nawa kake nufi yawa kawai daya za a dauke shi shine suka sa masa sharadi sharadin sa guda biyu wa yustaratu li quti talaqi amrani saki yana da sharadi biyu kafin ya auku al awwal an yaqsida lafdh at talaq shi mai maganar yayi nufin lafazin saki din فلو قصد لفظا اخر فسبق لسانه الى لفظ الطلاق لم يقع الطلاق idan mutun yana magana yana so ya fadi wani abu daban zai ce ko anti tahira misali ai ku kina da tsarki yau sai kuskure ta din nan maimakon tahira sai ce taliq ya kuma tabbatar da cewa a zuciyarsa wannan tuntuban baki ne tuntuban harshe ne in ya tabbata haka to saki bai yi ba mun gane wannan saboda ana kallon niyya din a wasu mahallan in ya tabbata cewa ba hakan yake nufi ba yau in dai har akwai karinar da za ta tabbatar da sabqul lisan wannan kuma yana da alaka ne da wa da abinda alkali zai yadda da shi in an je kotu a ce to kai me kace nace na bude baki ne dama ta fito daga bandaki tayi kaza tayi kaza tayi kaza ina so in ce anti jamila ke kyakkyawa ce sai na manta sai ni ce kinsa ku ka ku dama ba a tawakko in mutun ya ga matarsa da kyau kuma ya ce mata ya saki ta ko ba haka bane yau in yayi da awar irin waɗannan alkali gurgudan karina da take hannunsa zai iya karba zai iya kuma cewa a ba zai karba ba to maganganun ɗan uwa suna da yawa na biyu kai sharadin shine an ya kasida ma'anahu bayan ya faɗi lafazin ya zama a zuciyarsa ma'anar wannan din yake nufi in ma'anar ba ita yake nufi ba to wannan shi ma ba a nufin ma saki ba zai samu ba malamai sun faɗi wasu misalai akan karinar da take nuna gaskata miji in yace ba saki yake nufi ba akwai wasu karina guda hudu zan kawo mana su da gaggawa misalai ne suka kawo misali an ya hakiya qaula ghairihi idan suna hira sai yana bayo matarsa labari kin ga wani haka kawai ran nan wallahi suna zaune da matarsa ya bude bakinsa kawai sai ya ce mata anti taliqu to kaga shi hikaya yake yi na abin da wani yayi to yanzu wannan in yazo alkali ya ce to ai kai ka ga matarka sai ya ce a'a ranka dade ni ina gaya mata ne labarin wani aboki na yayi haka ni kuma ina bashi ina bata labari sai na hakaito tunda hikaya ce to alkali zai iya karbar wannan ce to shikenan wannan ba saki bane mun fahimci wannan insha Allah na biyu an ya qula al faqihu li tullabihi malamin fiqihu yana koyar da dalibansa wa huwa yuallimuhum lafdh at talaqi yana koya musu yadda ake yin saki fa yaqulu sai ce taliqun 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 to ta samatar ba za ta saku ba to ga san inda da za ta saku ai ba mai koyar da ba wanda zai koyar da wannan babun ko Allah ya sauke. Yawa na uku an ya kuna ismu zaujati taliq wannan na ban misalin sa ya zama matar sunanta kenan taliqu shi ma idan ya fa innaha la tatluqu taliqun la tatluqu yawwa sunan ta taliqun dan haka bata sakuwa sai dai amfani da wani kuma abin nan din haka illa idza arada bi hadha lafz halla ismatu zawaj yawwa sai idan dama abin da yake nufi kenan cewa zai sake ta na hudu kuma na karshe sai mu tsaya akan sa qawlu muallimi tajwid anti taliqun wa tikraruha li yuallimu tullabahu ba'd ahkam at-tajwid misali idan malamin tajwidi ne shi ma yana so ya koya wa dalibansa tajwidi zai amfani da ta yadda ake amfani da ita yadda ake fidda sifatul huruf da sauransu shi ma sai amfani da lafazin anti taliq shi ma matarsa ba za ta saku ba saboda koyarwa yake to irin waɗannan suna cikin da abubuwan da malamin suka tattauna za su fidda mutun daga atuhume shi da cewa ya saki matarsa in yi da awasu to wannan matsalar tana da yawa kawai na kawo ishara ne dan daliban ilimi su koma littafai kuma wanda ba su da karatu su san cewa abun na harkar saki ba da ka ake ba da Allah aje a rika tambaya duk abin da za a kar ka bari kai abu cikin bacin rai yawa amma wannan bai wadatar a ce mun gama da wannan matsalar ba darasin mu na gobe wannan ayat da mu karanta za mu ji tafsirin ta mu gama kuma zan shiga cikin walwalidatu yurdina auladahunna insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana Allah ya kara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu akan hanyar daidai wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk barakallahu fik